Dan yamman Amurka an sai da shi kan dala 47.49 kowace ganga yayi kasa da $2 cikin 100. Kana dan yamman Brent an sai da shi kan dala 50.89 kowace ganga yayi kasa da $3 cikin 100.
Ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, a wata hira ta musamman da dan majalisar dattawa na wakiltar kudancin jihar Borno, Senator Muhammad Ali Ndume ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amura da suka addabi kasar kamar matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Daga Maiduguri ga yadda hirar su ta kasance da wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu.
Dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Senator Muhammad Ali Ndume ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kawo sauyi wajen al'amuran da suka addabi kasar kama da matsalar tsaro, cin hanci da rashawa da kuma batun tattalin arzikin kasa. Dan majalisar ya ce zaka shugaba Muhammadu Buhari ya gano waɗanda ke kokarin masa tarnaki wajen gaza gudanar da wasu harkokin da suka shafi kasa, kuma nan ba da juma'a ba zai kawo ƙarshe. Dan majalisar wakilan ya ce ya kamata shugaba Muhammadu Buhari a yanzu ya wa wasu ministocin sa garan bawul musamman waɗanda suka kasa tabaga komi ga al'ummansu.
Tanin Najeriya kasu sare, insha Allah Najeriya za ta ga canjin da ya kamata. Dama babban matsala shine shugaban kasa an yi katanga da shi, bai san abin da yake faruwa a kasa ba, amma yanzu ya sani kuma ya faɗa ya cewa ya ji ya gani kuma za a ɗauki mataki musamman a fannin tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin kasa da kuma yaki da cin hanci da rashawa.
Kamar ta wani hanya kenan za a bi
don dawo maganar da muke cewa wato jami'an tsaro ba su da isasshen kayan aiki, kuma gwamnati ta yi yunkuri akan wannan, ta ba da kudaden da ake bukata, sojoji kuma an kara ba su tsawon lokaci su shigo da makamai da arsashi da motoci da kayan aikin da suke da shi, kuma wayansu sun fara shigowa. Insha Allah wannan bana dai muna ganin Allah zai wayana abubuwa za a samu.
Kana ganin wannan rigici na ko kuma ringimu na harare na mayakan Boko Haram zai kawo ƙarshe wannan shekara kenan bisa bayanin da kai?
Aini na sha faɗa cewa idan an ɗora niyya kuma an sa abun a gaba da gaske, to wannan abun zai iya kare a cikin wata uku. To babban matsalan da ake da shi yanzu kamar yadda kace shine masu aiwatar da aikin da shugaban kasa yake so a yi a ƙasan. To shi yasa mu ma muke kiran akan cewa waɗannan mutanen da suke tattare musamman ministoci ko kuma executive council ake cewa na gwamnati, to ya kamata a yi margaran bawul gaba ɗaya, a canja su a samu waɗanda suke tare da jama'a wanda ba kafan su ɗaya na Najeriya kafan su ɗaya na wani kasa ba. Akwai kalila daga cikin su waɗanda tun da suna tare da shugaban kasa kuma kishin kasa ne suka sa a gaba, amma ba su da rinjaye.
To kana ganin kaman shi shugaban kasa ya yi zaben tumin da yake nan ga musamman waɗannan
ministoci, mutane da dai suke tattare da shi, dan ni na sha faɗa da su ina yi suna zangi na ba zan daina ba ina faɗa ba cewa duk waɗanda suke waɗannan yan fadawa ba wai na cikin gidan ba, ba wai na cikin presidency ba, amma ni wato ministoci da waɗannan su ne da ya kamata a sake lale. Yanzu ministocin mu da ba sun gare su ba.
Senator Muhammad Ali Ndume kenan dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno kuma shugaban kwamitin aikin sojan kasa, bayani game da wasu matsaloli da suka shafi kasar da ma ba da shawara game da samun mafita. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Haruna Daudabiyu. To har yanzu a Najeriya mun samu rahoto akan cewa rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta yi nasarar kama wani mutum matashi dan shekaru 20 wanda ya yanke al'aurar wata yarinya 'yar shekara 6 ya kuma katse mata hanyar da fitsari ke fitowa domin yin kuɗi. Wannan mugun aikin wanda matashin mai suna Adamu Abdulrauf da hukumar 'yan sanda take tuhumarsa da aikatawa ya faru ne a yankin karamar hukumar jama'ar da ke jihar Bauchi. Daga Bauchi ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Ahmed Muhammad Wakil ya yi bayani wa manema labarai akan aikatar da aka aiwatar akan yarinyar.
Surana DSP Ahmed Muhammad Wakil ni ne kakakin rundunar 'yan sandan Bauchi. Kama
Shirya wata babbar fitina a lokacin fara mulkin zababban shugaban kasa Joe Biden a cewar wani babban janar din Amurka a Koriya ta Kudu, yayin da ake nuna damuwa Pyongyang kan iya fara gwajin harba makami mai linzami ko wasu makamai. Bamu ga wasu alamomi da ke nuna cewa za a iya yin wata fitina ba, amma wannan a yau ne za a iya samun canji a mako mai zuwa, General Robert Abrams, kwamandan sojojin Amurka na Koriya, ya faɗa a wani taro ta yanar gizo ranar Talata. Sai dai Koriya ta Arewa sau da yawa takan shirya manyan gwaje-gwaje, ciki har da makamai masu linzami ko makaman nukiliya, waɗanda suke cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban ƙasa Amurka suna nuna wani yunkuri na ƙarfin soji da ta yi ya ba su wata dama a tattauna nan gaba tare da Washington. Amma har yanzu Koriya ta Arewa ba ta ce uffam ba tun lokacin da Biden ya lashe zaɓe. A maimakon haka, Pyongyang ta mai da hankali kan tattalin arzikinta, wanda ya lalace ta hanyar rufe iyakoki da ke da alaka da coronavirus, takunkuman ƙasa da ƙasa, da kuma ambaliyar ruwa ta kwanan nan. Shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Faustin Achanga Todera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin ƙasar bisa sakamakon wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Litinin. An sake zaben Todera ne a zagaye na farko na zaben da aka gudana a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata, inda ya samu kashi 53.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a cewar hukumar zaben ƙasar. Na biye da shi shine Anisa Georges Dologwele, wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un. Na uku kuma shine Martin Zugwele mai kashi 7.4 cikin 100. An ga tashe-tashen hankula a gabani da kuma bayan zaben.
Da Muhammad Baballe. To a Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar, inda ake fama da 'yan bindiga masu satar mutane don fansa. Gwamnan jihar ya kara da cewa ba za su fasa fafutukan 'yan bindigan ba. Daga Niger ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da karin bayani.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce kofa tana bude ga duk wani dan bindigar da ya nemi yin sulhu domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a jihar. Jihar Niger dai na fama da wannan matsala ta mahara, masu kashe mutane da yin garkuwa da su da masatar shanun Fulani. Gwamnan jihar Niger wanda yake zantawa da manema labarai a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi ya ce za su ci gaba da fatattakar yan bindigar har sai sun bar jihar Niger kamar yadda yayi karin bayani.
Abun nan da kaga muna yi suna tserewa za mu yi su goma.
Amma kenan a shirye kuke ku yi sulhu da su yan ta'addan nan.
Wanda ya tuba kuma yana cewa ya gane kuskure yan dama. Ai mu abin da muke so kenan muna son kowa ya samu arziki. In mutun da ya ce talauci ne yasa shi yake yi to zuga hanya. Za a zo muna tare da CBN na Nigeria za a baka bashin shanu za a baka bashin kayan abinci za a baka komai kuma a zo a sayi madara hannunka haka gama biya saboda wanda yake son yi wannan yana iya ya bar wannan halin banzan.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki matakin gyaran gandun dajin na kamfanin Bobi ne domin bunkasa kiyo na zamani da kuma tsugunar da makiyayan wuri guda.
Matasan mu ɗan Niger an koya musu da ake kula da ban ruwa na zamu da sauransu. Wanga dam da ka gani nan kusan kilomita 2 ne. Ko muna kokarin za a ƙara shi zuwa kilomita 3 yanda zai ishi dabbobi, zai ishi shawa da muke shuka nan musamman na dabbobi, za a samu kifi sannan kuma masu noma su amfani da shi. Wannan shawa da ga an shuka nan hektar 300 ne aka shuka. Yanzu ya mai yawa. Yanzu muna jira akwai injina na musamman da za su zo wanda za su yanke shi su aje shi. Ta can bangaren za ka ga wani gini da ake na bulo wannan gida ne da ake aje abinci in an girbe sai a kai kowanne zai dauki kamar ton kuma ko shekara 10 ka aje shi a wajen ba abin zai same shi abincin dabba. Saboda haka alhamdulillah mun gode Allah wannan abin da muke yi zai taimaki makiyaya kuma zai rage fitina tsakanin manoma da makiyaya domin muna sa ran yanzu ba sai sun kore shanu daga arewa zuwa kudu ba za su tsaya nan akwai ruga-ruga da yawa nan an san su an san ko su wane ne kuma akwai manyan kamfanuka daga Turai da suke nan wanda za su yi aiki za su yi mu'amala tsakanin su da Fulani da ke da nono a nan za a taimaka musu ta bangaren gyara shanunsu. Alal misali yanzu shanu da muke da shi yana ba da madara lita 1 ko 2 a rana. Yanzu muna nan shi sarki ana aiki za a kawo wani irin shanu daga India da sauransu wanda za a hada wanda ke cikin 'yan shekaru ko za su ga samun kamar lita 10-15. To kaga wannan kudinsu ya karu kuma muna nan mu gwamnati za mu tsaya musu ta bangaren wajen sayan madaran su ka cuce su.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sandadin cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma a kasar domin ganin ta dogara wajen ciyar da kanta kuma sama wa 'yan kasa aikin yi. Wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman. Ya kuma fara da tambayarsa kamar haka:
wani hali ake ciki ne game da noman alkama? Mun ji ko da yaushe ana zancen an kobarawa amma zance ake na shinkafa. Wani hali ake ciki kuma la'akari da cewa wannan shi ta ce gabar da watakila ake shirye-shiryen tunkarar noman alkama da?
To kamar dai yadda ka faɗa gaskiya ne an kaddamar da an kobarawa program wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun 2015 a birnin Kebbi wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar amma ba kan shinkafa kaɗai ya kaddamar ba sai ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama. Amma da aka tashi sai aka ba shinkafa muhimmanci da